Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60-25 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum. ‘Yan sanda a birnin St. Louis da ke jihar Missouri a nan Amurka sun kama mutane 13 yayin wata zanga-zangar nuna fushin wankewan ɗan sanda farar fata da wata kotu ta yi yayin da aka tuhume shi kan kisan wani baƙar fata da ya yi a shekarar 2011. Alƙalin kotun ya wanke ɗan sandan ne da safiyar jiya Juma'a yayin da birnin na St. Louis ya zauna cikin shirin ɓarkewar zanga-zanga. Lamarin da ya sa wuraren kasuwanci da dama suka rufe shagunansu, haka ma makarantu suka sallami ɗalibai da wuri gudun abin da zai biyo baya. Masu zanga-zangar sun faro ne cikin lumana inda ɗaruruwansu suka taru a kan tituna riƙe da kwalayen da aka rubuta babu adalci babu zaman lafiya, yayin da wasunsu suka garzaya zuwa hedkwatar 'yan sandan birnin suna kiran 'yan sandan da su yi murabus. Jami'ai sun ce wani gungun masu zanga-zangar ya fasa tagogin wata motar 'yan sanda bayan da hukumomi suka ce zuwa yammacin jiya Juma'a zanga-zangar lumanan ta rikide ta koma tarzoma. Masu boron suna nuna fushinsu ne bayan da kotun ta wanke Jason Stockley daga kisan Anthony Lamar Smith a shekarar 2011 wanda ya harbe shi da bindiga bayan wani guje-guje da suka yi a mota. Wasu manyan jami'an gwamnatin Amurka biyu sun ce shugaba Donald Trump zai miƙa buƙatar a ƙara tsawar takunkumin tattalin arziki akan Koriya ta Arewa a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da za a yi a mako mai zuwa, inda suka ce shugaban zai bayyana cewa idan har hanyar diplomasiya ba ta yi tasiri ba akan Koriya ta Arewan, to babu makawa hakan zai ƙara yiwuwar ɗaukan matakin soji. A wata ganawa da aka yafa da White House jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya, Nikki Haley tare da mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkar tsaro HR McMaster sun yi lale marhabin da matakin da aka ɗauka a wannan watan na ƙara ƙaƙaba takunkumi akan Koriya ta Arewan. To amma sun ce duk da haka har yanzu ƙasar na ci gaba da nuna halayenta. McMaster ya ƙara da cewa akwai buƙatar ƙasashen duniya su haɗa kai a bi tafarkin diplomasiya tare da ɗaukan tsawaran takunkumi idan har ana so a kaucewa ɗaukan matakin sojin. Tawagar da shugaba Trump zai je da ita babban taron na Majalisar Ɗinkin Duniya a matsayinsa na shugaban ƙasa wani abu ne da ba a saba gani ba, domin ta haɗa hadda mataimakinsa Mike Pence da sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson da sauran manyan jami'an gwamnatin. Burtaniya ta ƙara tsawar matakin kariya daga hararen ta'addanci bayan wani harin bam da aka kai a tashar jirgin ƙasa wanda ƙungiyar IS ta ɗauki alhakin kaiwa. A jiya Juma'a, Prime Minister Theresa May ta bayyana ɗaukan wannan mataki wanda cibiyar nan ta haɗin gwiwa mai bin diddigin hararen ta'addanci ta ba da shawara a yi, inda aka kai barazanar harin ta'addancin zuwa ma'auni na ƙarshe. Prime Minister ta ƙara da cewa dakarun ƙasar za su fara taimakawa 'yan sanda wajen ba da tsaro a wasu wurare. Tana mai cewa al'ummar ƙasar za su ga ƙarin jami'an tsaro a kan titina ba kamar yadda aka saba gani a baya ba. Yayin da hakan ke faruwa, ƙungiyar IS ta ce wani reshenta ne ya ɗana bam ɗin da aka tayar a tashar Parsons Green Subway wanda ya raunata mutane 29. Bam ɗin ya tashi ne a daidai lokacin da ake samun cunkoson jama'a a harin wanda 'yan sanda suka ayyana shi a matsayin na ta'addanci. Daga cikin waɗanda suka jikkata babu wanda rayuwarsa ke cikin haɗari, in ji ma'aikatan ba da agajin gaggawa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Dokokin Ƙasar Peru, wacce 'yan adawa suka fi rinjaye, ta kaɗa ƙuri'ar yanke ƙauna ga shugaban ƙasar Pedro Pablo Kuczynski da ɗaukacin jami'an gwamnatinsa, lamarin da ya tilasta musu suka yi murabus. Ƙuri'ar wacce aka kaɗa a jiya Juma'a ta jefa Peru cikin ruɗanin siyasa, wannan kuma shi ne karon farko da ɓangaren majalisar ya taɓa ɗaukan irin wannan mataki a ƙarƙashin kundin tsarin mulkin ƙasar. Shugaba Kuczynski a makon da ya gabata ya takali majalisar dokokin, inda ya ce idan sun isa su yanke ƙauna ga ɗaukacin gwamnatinsa, idan har suka nace sai ya miƙa wuya ya kori ministar iliminsa wacce ake takaddama a kanta. Ita komisar dokokin sai ta ɗi maza-maza ta kada ƙuri'ar yanke ƙaunar wacce sakamakonta ya nuna kin amincewa da gwamnatin tasa da gagarumin ranjaye. A baya majalisar ta matsawa gwamnatin lamba da tilastawa ministar ilimi Marilu Martins ta yi murabus bayan da aka zarge ta da wato da keta ƙa'idojin aiki da kuma yadda take tafiyar da yajin aikin malaman ƙasar da aka kwashe wani tsawon lokaci ana yi zarge-zargen da gwamnatin ƙasar ta ce bita kullun siyasa ne. Yayin da adadin 'yan gudun hijira daga 'yan ƙabilar Rohingya waɗanda ke tserewa rikicin Myanmar zuwa yankin Bazar da ke Bangladesh ya kusa 400,000, masu aikin agaji na ci gaba da faɗaɗa ayyukansu da ake buƙata na gaggawa. Sai dai duk da irin tallafin da wasu gwamnatoci ke bayarwa, yanayin matsalolin da ake fuskanta a cewar wasu rahotanni yakan bar hukumomin ba da agajin cikin ƙangin kasa biya wa 'yan gudun hijirar buƙatunsu.
Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani ko kuma ne. Kuma da lakafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi magana a kan illolin cutar zazzabin cizon sauro ga mace mai juna biyu. Rahotonmu na biyu zai yi magana a kan cutar jijjiga ga mace mai juna biyu a lokacin haihuwa da kuma bayan haihuwa. Shi ma rahotonmu na uku zai yi mana dubi ne a kan amfani da magungunan larabawa da ake kira da Islamic Chemist da mata ke yin amfani da su da kuma illolin amfani da su ɗin. Rahotonmu na huɗu zai yi mana magana ne a kan cutar numfashi wanda sanyi ke kawo ta da ake kira pneumonia, wanda ke saurin hallaka yara 'yan ƙasa da shekaru biyar. Shi kuwa rahotonmu na biyar zai yi mana magana ne a kan kwamiti na musamman da aka ƙaddamar a jihar Bauchi da zai ci gaba da kula da rigakafin cutar shan inna, wato polio. Baya ga waɗannan rahotannin, Hajiya Rabi, babbar jami'a mai kula da sashin yara na babban asibitin garin Dutse da ke jihar Jigawa, za ta yi mana bayani a kan yadda iyaye za su kula da yaransu, musamman ta hanyar kulawa da kai su rigakafin yau da kullum da zai kare su daga cututtuka. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla gaida Mamman Nasir.
Abdalla san Kano takawa, abun bugun gaban Kano ko da kanawa. Marmara kashin ƙasa a tambayiwa, bango ne majingina a gumbawa, matokara ta masu san tasawa, jeji kafi ce gaban shigewa, hadari sa gaban kaba a ahanawa, maduƙuban sarakuna na arewa. Sha kallo da armashin dubawa, mai kallon ka bashi nuna gazawa, dan bayan rafa hari ga kanawa.
ko mai sauraro ya san me yasa cutar zazzabin cizon sauro ke saurin galabaitar da mace mai ciki idan har cutar ta kama ta? Muhammad Salisu Rabiu na da cikakken rahoto.
Malam Babala Garba kwararren ma'aikacin lafiya ne ya yi ƙarin haske akan tasirin cutar ta zazzabin cizon sauro ga mace mai ciki.
Tasirin sa shine yana da illa sosai a mace mai ciki, saboda shi zazzabin cizon sauro dai kowa ya sani abin da yake yi shine yakan shiga jini. Lokacin da ita mata sauro ta zuba wannan ƙwayan cuta ya shiga jikin mutum, to zai dau kamar kwanaki zuwa 3 zuwa 5, to zai yadu har ya shiga cikin hanta. To yaduwa cikin jinin nan zai kai ga har shi ma ya shafi jaririn. Saboda haka illa ce babba, wato na farko ba ma ita kanta za ta kamu da zazzabin ba, shi ma yaron da yake cikin zai kamu. A ɗaya kenan. Na biyu, yana sa yana shanye jini, saboda ƙwayoyin cutar zazzabin malaria suna sa wanda ake fitar da ainihin ƙwayoyin jini da ake ce masa red blood cells a gwiwa da hannu da gwiwar hannu da gwiwar kafa, nan da ake fitar da su ana ce masa bone marrow. To wa'annan su suna sa su yi ƙaranci, saboda ba za a samu jinin sosai a jikin mutum ba, shi yasa ake samun mata da ƙarancin jini. So wannan shine ɗaya daga cikin illar shi ma da cizon sauro ke sawa mata masu juna, zai rage musu jini, kuma kaga suna tare da wani a cikin su, saboda haka suna buƙatar jini fiye da ma yadda suke da su kaɗai. Yanzu su biyu ne, kuma yanzu ga zazzabi ya zo ya sake janye jinin, to an samu illa. Na uku, yana sa a haifi yara wanda basu kai shekarun haihuwa ba ko watannin haihuwa ba, ma'ana a haifi yaro irin 'yan bakwannin nan. Na huɗu, yana sa a haifi yaro da illoli da dama, saboda haka gaskiyar magana zazzabi a mata mai ciki ba ƙaramin illa bane, shi yasa muke ba su kula na musamman da zaran an ce suna da jiki, muna so a dinga kare su daga kamuwa da zazzabin cizon sauro.
Ta wani hanyoyi kuke ƙoƙarin kare mata masu juna biyu daga magance wannan cuta?
Na farko, abin da muke dai shine muna ba su wannan gidan sauro da ake sa kowace mace ta dinga kwana a ciki. Na biyu, akwai magani da muke ba su da ake ce masa sulfadoxin farazolin, wanda yake shine kamar fansida. Ana ba su ƙwaya biyu su sha a lokacin da suka zo awon ciki, kuma muna tabbatar muna daɗa faɗakar da mata cewa lallai duk lokacin da aka sa cewa a zo awon ciki, mata su je awon ciki, dan awon ciki yana da muhimmanci sosai. A nan ne za a gano duk wani illa take da shi, musamman ma zazzabin, za a bata magani.
Me yasa cutar zazzabin cizon sauro take da saurin galabaitar da yara?
To ɗaya daga cikin dalilin sa shine in ka kula, shi zazzabi kamar yadda na faɗa ɗazu, wato yakan kama gurin da yake fitar da ainihin ƙwayoyin jini, wato bone marrow, wanda ake ce masa bone marrow a turance. Wannan bone marrow ɗinnan ana fitar da shi a wajen gaɓoɓin hannu da gaɓoɓin kafa, wanda yake nan da nan sai ga mutum ya zamanto ya yi lakwas, ba shi da ƙarfi. Sannan na biyu, tana shafan jini, kuma kaga yana zuwa ko ina, saboda haka sai ga nan da nan duk ƙwayoyin cutar sun mu yaɗu ko ina cikin jininsa, har ma har ga ya shafa ƙwaƙwalwarsa, shi yasa nan da nan yake galabaitar da su. Na uku, ita cuta ne wanda take mai zafin gaske, musamman in har ta kai digiri na biyu. Don muna zazzabin malaria hawa biyu, akwai na farko wanda ba shi da matsala sosai da muke ce masa uncomplicated malaria, akwai na biyu wanda lokacin da wannan ba ku samu kula sosai ba, har zai kai nisa ya zama zazzabin da ake ce masa sabiya malaria, ya zama zazzabi mai tsanani. To wannan mai tsananin yana haddasa abubuwa da yawa, yakan sa yaro ya suma, yakan sa yaro ya samu bacewa, gushewar hankali, wanda muke cewa zaren ruwa da sauransu, a ƙarshe ma har yakan kashe yara. Saboda haka gaskiyar magana shine yana illa sosai a jikin yara ƙanana, saboda rashin ƙarfin jikinsu, nan da nan abubuwa kaɗan zai galabaitar da su. Shi yasa muke ba su kula na musamman mata masu ciki da yara ƙanana, saboda abu ƙalilan zai shafe su, zai musu kuma illa saboda launin jikinsu.
Ƙwararren ma'aikacin lafiya Malam Babala Garba kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
Rashin zuwa awon ciki kwata-kwata ga mace mai juna biyu na ɗaya daga cikin dalilan da ke haifarwa mata jijjiga a lokacin haihuwa da kuma bayan haihuwar. Halimatu Abdullahi na da ƙarin bayani a cikin rahoton da ta aiko mana.
Malama Amina Yakubu, jami'ar lafiya ce a babban asibiti da ke birnin Dutse a ɓangaren kula da mata masu juna biyu.
Jijjiga iri biyu ne nan. Akwai jijjigar da suke a dalilin rashin isasshen jini a jikinsu, akwai kuma jijjiga da suke yi a dalilin idan jinin mutum ya hau sosai, ba a sani ba, maybe matar ba ta zuwa awo. Saboda idan suna zuwa awo, duk wannan ana kula da wannan abubuwa. In ya zamana ba ta yi awo ba, kuma jininta ya hau. Sannan akwai wasu sinadarai guda biyu da ake gani a fitsarin mutum, shine protein da glucose. Wannan protein da glucose ɗin su suke hassasa wannan din jijjigar yayi. To indai aka samu wannan shine ake samun jijjiga. Shi yasa indai mace ta zo awo, duk zuwan da tayi za a daura hannu za a yi wannan gwajin fitsari. Idan muka ga akwai alamomin wannan ciwo na jijjiga, to ana kokari a magance wannan abin kafin ta zo da haihuwa.
Misali a ce mace yayin da ta zo haihuwa aka samu shi wannan ciwo na jijjiga din, wannan irin matakai kuke dauka?
Yawanci akwai wata allura da ake kiranta magnesium sulfate. Yawanci ita ake musu, ita wannan magnesium sulfate take saukar da attack din na jijjiga din. Sannan kuma za a duba a ga yanayin jijjiga tacin. Yawanci inducing din su ake idan sai shine a jijjigo haihuwar kafin lokacin ta yi. Akwai wata kwaya ta meso, to ita yawanci ake sa musu sai ta tuttugo haihuwar. In aka yi wannan abin ya kwanta sai mutum ya haihu. Wasu kuma in aka ga abin yayi wasu ana yin su CS saboda a kare faruwar abu. To shawarar da zan bayar ga su matan ne da kuma yawanci iyayen miji, saboda gaskiya ana samun matsala da iyayen miji sosai da sosai. Wasu iyayen mijin suna hana matan ƴaƴayensu zuwa asibiti sai su zauna su basu a gida a yi ta musu maganin Hausa, saboda akwai matar da ta zo kwanaki jinin ta ne ya hau. Da muka gaya mata cewa jinin ta yawo sai an kara, uwar mijin da ta koma gida ta faɗa sai uwar mijin ta hana ta dawowa. Suka dinga mata jike-jike, wai akwai jike-jike na ƙarin jini da ake na Hausa. Aka dinga bata jike-jike na har sai da jinin jikin nata ya dawo ma saura bai fi 7% ba, sannan aka ɗebo ta aka kawo ta. Shawarar da zan ba mata anan shine awo yana da matukar muhimmanci ko da a ce ƙalau kuke.
Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Kima amfani da magungunan Larabawa da aka fi sani da Islamic chemist da mata ke amfani da su na da nasu alfanu da kuma akasin hakan. Domin jin cikakken bayani ga Mustapha Nasiru Batsali.
A yanzu haka dai bayanai na nuna cewar a Najeriya masu bada magunguna irin na Larabawa da ake kira Islamic medicine ga mata na ci gaba da yin tasiri a tsakanin jama'a. Matan da ke fama da matsalar jini na al'ada da kuma karancin nono wajen shayar da jariri ga mace mai sabuwar haihuwa sune suka fi yin amfani da irin waɗannan magunguna. Dr. Umar Mohammed da ke zaune a birnin Lakwaja ta jihar Kogi da ya shahara sosai wajen bayar da irin waɗannan magunguna ga abin da yake cewa.
Kamar misali idan mace tana al'ada, kamar al'ada nan ta zama kowace irin al'ada ce, to kustil hindin nan dai za ta nema ƙaramin cokali a tafasa shi. In mai sa zuma ce ta sa, in kuma za ta iya sha haka ta sha haka, ko kuma ta sha a cikin kamu, in Allah da za a samu sauƙin al'ada. Kamar kuma mata wanda suke da ciki sun riga sun haihu amma ba ruwan nono, to wannan sai a nemi hulba. Ita ce ɓangaren Larabawa kenan na Islamic medicine. Mu kuma a magungunanmu na gargajiya muna da sabara. Sabara ma idan mace ta rasa ruwan nono tana shanta, ana jikawa a sha a kunu a sha a, za ta samu ruwan nono mai kyau insha Allah, kuma zai zama rigakafi ga shi yara. So gunda babu hulba sai a nemi sabara, amma hulban tafi aiki nan da nan, dan ita hulba awa ɗaya ne ruwan nono zai zo in Allah ya yarda.
Duk da yake dai ban samu nasarar yin magana da wata mace mai yin amfani da irin waɗannan magunguna ba, to amma na tuntubi ƙwararre akan sha'anin magunguna wanda kuma babban jami'i ne a ma'aikatar lafiyar jihar Niger, Dr. Indagi Muhammad, domin jin ta bakinsa akan ko menene sahihancin irin waɗannan magunguna, ganin suna da alaƙa da na gargajiya ga abin da ya ce damun ta wayar salula.
Mutum ya ce wannan abin yana maganin yadda ki ya faɗa yanzu. Sai a try akan dabbobi kamar bera,
sai a je a gwada akan wata dabba.
Dabba, bera, ko ne berin masar, ko wani abu haka. Daga nan ba wannan jefar da abin da suke faɗi ba, amma dole sai an bi wasu ƙa'idoji da za a iya amfani da shi yadda muke.
Na'am. To daka kai a matsayinka na babban jami'in kiwon lafiya a nan jihar Niger, akwai wani shiri da kuke yi musamman ma din Najeriya don ku haɗa hannu saboda ganin irin yanzu sun yi ƙarfi suna ba da gudunmuwa, yawanci za ka ga mata ma na zuwa wurinsu neman magunguna da sauransu?
Sosai akwai shirye-shirye da muka aje particularly a nan Niger.
Na'am.
Muna da dangantaka sosai da masu yin maganin gargajiya, dan muna da bangare musamman wanda aka aje a Ministry of Health.
Na'am.
Dan me za ka ga wani ma mutum na yin abin kirki ne dole mu koya wurinsu. Kuma mutum na yin abu ne da bayi da kyau, misali mun ba mu yi dangantaka da su ba ba za mu ci da labarin nan ba har su muna hankali da su sosai dan in cuta ya zo ya ci karfin su haka ko kuma su kai ga wani abu wanda bai da kyau dole za su neme mu su ce muna ga abubuwa da ke faru.
Dr. Indagi Muhammad na ma'aikatar lafiyar jihar Niger kenan. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Cutar numfashi da sanyi ke kawo ta wacce aka fi sani da pneumonia, ƙwararru sun tabbatar da cewa ba ta da wani lokaci ko yanayi musamman da yake cutar ta fi yi wa yara illa. Shu'aibu Mani na da cikakken bayani.
Ƙwararru daga likitoci sun tabbatar da cewa cutar pneumonia ko ta numfashi ba ta da lokacin zafi ko kuma sanyi illa ɗaukar matakan gaggawa ga ƙananan yara tun sun mun taɓin majina ko kamar tsananta har zuwa kisa. Muddin aka yi sakaci da ita, Malam Ahmed Tahiru na sashen tabbatar da ƙoshin lafiyar uwa da ɗanta a hukumar kare lafiya ta jihar matakin farko ya yi mana fashin bakin ita wannan cuta.
Don ka shi pneumonia ɗin nan abinda ke haddasa shi kwayoyin cutan virus ko ko bacteria su suke haddasa wannan pneumonia.
Wace irin matsala ce ke kama yaro?
To huhu shi ko ta shi ne mutum yake lumhashi. Huhu mutum bai iya lumhashi da kyau. Kenan yaro ana jin yaro yana tari kamar ya kamu da majina. Wata rana majina yana hito expectoration bai iya lumhashi da kyau sai an kai shi a likita a sa tuyo innan aspiration a janye wannan expectoration dan yaro ya samu ya yi lumhashi. In abun ya kai karo ma in lumhashin shi ya jima bai yi shi ba sai ku gani sai an sa mishi ma oxygen dan ya samu ya yi lumhashi da kyau. Ko ba cikin sanyi ba ana iya a yi a kamu da wannan cuta. In zahi ya yi yawa in cikin damana kuma wata rana a yi sanyi a yi zahi kuma da cikin sanyi dai ya yi yaduwa.
Wahala zo kina likitoci ba samu magani ta kamar wanda zai maganin cuta?
Cuta ne kamar kowane infection. Ana iya prevenir in rigakahi bisa kan pneumo 1-2-3 tare ne ake yin shi da penta wannan cuta mai yin rigakahi da cututtukan nan biyar shi ma pneumo yana rigakahi bisa kan majinan gaba shi ne pneumo 3 don ana ma yara shi.
Cuta ce mai matuƙar illa, wani irin shawarwari za a ƙara ma wanda
inda yaro an gani ya fara tari ko majina yana abun gane ka azamna wannan bai da kyau. Yara in sun kamu da majina in kin ga yaron ki ya fara majina ya fara zuba ko ya fara tari shi gudu ki kai shi a likita don da tana yiwa akwai wani cuta bayan wannan majina. In ya kama alveol in na yaro sai ya kai bai ma iya lumhashi sai ya kai mishi ma ga mutuwa. Kamin masu kamu da wannan cuta akwai protection da ake a sa musu rigan sanyi a sa musu kagul wanda ke rihe kunnuwa da hanci da baki duka rihe ko ina. Wanka ma ba tilas bane in ba yaro yayi dauda kwarai bane ake ai mishi wanka. Kenan wanka in ya kama tilas abar sai wajen dizari na karfe 10 in rana ya hita a lokacin a musu wanka kuma cikin daki.
Shu'aibu Mani murya Amurka daga Maradi Jamhuriyar Nijar.
A jihar Bauchi an kaddamar da kwamiti na musamman domin yaƙi da cutar shan inna, inji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo.
Bayan kammala taron, shugaban hukumar inganta lafiya a matakin farko pharmacy Adamu Ibrahim Gamawa ya mayar da yanda aikin yake tafiya a kwamiti din.
Mun yi mitin ne na task force on immunization na Bauchi state, dama shi mai girma deputy governor shi yake chairing, kuma yadda yake saboda wasu ayyuka sama dama wasu shi sarkin da su ya chairing mitin din. Shi ne mun tattauna abubuwa da suka shafi rigakafi ne da kullum wato routine immunization da kuma polio immunization da ake yi na gida-gida. Mun tattauna da abubuwan da gwamnati take da kuma matsaloli da kuma yadda za mu cimma matsalolin. Akwai nasarori da yawa musamman routine immunization da ita gwamnati ta biya duka kuɗin da ya kamata ta biya don a tabbatar da cewa rigakafi ya isa duk lungu-lungu sako-sako na jihar Bauchi. Kalubale da yawa da wasu har yanzu suna cijewa kan shanin rigakafi da kuma yadda za a tabbatar da wannan ingancin data wato kamar mai yanzu ce yawa bayani da muke samu daga facility ba sa rubuta wani abin da ba shi bane yanda za mu yi kyakkyawan wani abubuwan da zama da data din mu yayi kyau da ko ina ka zo ka duba za a ce wannan shine abin da yake Bauchi take.
Pharmacy Adamu Ibrahim Gamawa shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko kenan. Mai martaba Sarkin Das Alhaji Usman Bilyamin Usman a matsayinsa na uban ƙasa.
Kwamiti ɗin ya kunshi sarakuna da wakilai duka na masarautu guda shida, kuma members na wannan kwamiti gaba ɗaya da duka wakilan ƙungiyoyi na duniya da kuma sauran ministry na local government da ministry na health da national agency for primary health care. To abinda ake tattaunawa kenan.
Sarkin das kenan Alhaji Usman Bilyamin Usman. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na Muryar Amurka daga Bauchi a Nigeria.
A gaida Amina Abdullahi Girbo. Yanzu kuma sai babban asibitin garin Dutsen jihar Jigawa wajen taron gangamin makon lafiya da gidan Radio Murya Amurka da haɗin gwiwa da hukumar kula da ƙasashe ta ƙasa Amurka wato USAID da suka gudanar, a inda Hajiya Rabi babbar jami'a mai kula da sashin yara ta yi wa taron iyaye mata da suka halarci taron bayanin yadda za su kula da lafiyar yaransu musamman da zarar an haife su.
Da zarar kin haifi ɗanki, akwai allura da ake kawo shi a yi masa, ita ce wacce za ta ba shi rigakafi zuwa saboda tarin fuka. Kun san kuma rigakafi dama ya fi magani. Insha Allah, in an yi wa yaro wannan rigakafin, to Allah da Allah zai kare shi da kamuwa daga wannan ciwo. Sannan akwai shan inna. A lokacin haihuwan nan za a ba yaro wannan allurar ta rigakafin shi wannan ɗin tarin fuka, sannan da shan inna. Za a ɗiga mutum kuma akwai na ciwon hanta shima ana ba yaro a wannan lokacin. Sannan bayan kwana 40 za a ce mace ta sake kawo yaro, in yaro ya kwana 40 kenan. To akwai kuma rigakafi wanda za a yi wa yaro, shine na tarin shika da su tarin fuka, za a yi wa yaro a wannan lokacin. Bayan kwana 28 za ku sake kawo yaro a yi masa wannan allura. Bayan wani sati hudun za a yi masa dai sau uku tsakani sati hurhudu. To idan aka wa yaro wannan alluran, ita mata wannan rigakafin kamuwa da wannan ciwon sanyin duk a wannan lokacin ake ba yaro ita. Sannan sai wata 9 shine na kyanda da ake cewa bakon dauro ko yau. To idan aka wa yaro na kyanda, sannan kuma akwai na ciwon shawara, duk a lokaci ɗaya za a yi su. To bayan nan kuma akwai yaranmu suna kamuwa da gudawa yawanci. Duk yaron da yake ƙasa da shekara 5 zuwa ƙasa yana kamuwa da wannan ciwo na gudawa. To shi ma ana so uwa ta kula sosai da tsaftar yaranta da mahallinta da kuma abincin da za ta ba yaro. Yaron da bai kai lokacin da zai fara cin abinci ba, nono kawai yake sha. Amma ya gamu da wannan ciwo, to wannan wani alamu ne na cewar ko dai daga tsafta ne ko kuma akwai wata larura ko wani ciwo da yaron ne yake tattare da shi, shine zai haifar masa wannan gudawar ko kuma cizon sauro. To saboda haka a lokacin uwa za ta kokari ta garzayo ta kawo ɗanta asibiti.
Hajiya Arabi babbar jami'a mai kula da sashin yara na babban asibitin Dutse da ke jihar Jigawa kenan take yi wa taron mata jawabi yadda za su kula da lafiyar 'ya'yansu tun daga ranar da aka haife su, a taron gangamin kiwon lafiya da gidan Radio Murya Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar Amurka USAID suka gudanar kwanakin baya a babban asibitin garin Dutse headquarter jihar Jigawa. Ibrahim Alfa Ahmed Gareka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa. A madadin shi Nasiru birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
Jama'a, abinda ya samu kenan a wannan shirin. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri.